Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku yi jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa mita 102.5 da kuma radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ma ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aromu, assalamu alaikum. Yanzu ma tare da Ladan Ibrahim Ayawa da kuma sauran abokan aiki Sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jan aka halar shirin a wannan hantsi. Muna da rahoto daga Gombe dangane da matsalar ambaliyar ruwa da kuma matakai da gwamnatin jihar take dauka domin shawo kan wannan al'amari ta jawo hankulan jama'a su nisanci zuba da ti cikin lambatu. Hadamar filaye tana daga cikin dalilai da suka haddasa rikici a tsaunin Mambila. Muna da rahoto. Salihu Garba yana tafi da shirin da rashin tayi akan bararha. Sannan ku saurari filin ra'ayi daga bakin mai shi. Yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna.
Afare, assalamu alaikum. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta kasar Afghanistan ta ce wani harin kunar bakin wake da aka boye bom a cikin mota ya kashe akalla mutane 24. Jami'an suka ce wasu mutane 40 sun samu rauni sakamakon wannan fashewar bom din da ya auku da safiyar yau Litinin a yammacin birnin Kabul. Unguwar da wannan abin ya faru dai nan ne da yawan fitattun 'yan siyasa suke da zama. Wannan wurin dai an jima ana yawan kai masa hare-hare musamman a wannan lokacin. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shirya yin wani taron gaggawa yau Litinin idan Allah ya yarda domin tattauna wato duba karuwan tashi-tashin hankula tsakanin Isra'ila da Falasɗinu. Isra'ila ta faɗa a jiya Lahadi cewa ta kame mutane 25 ciki ko har da 'yan ƙungiyar Hamas waɗanda aka yi imanin cewa sun taka rawa cikin wannan ta'asar. Faɗa ya kaure a ranar Asabar a cikin tsohon birnin Kudus inda ɗaruruwan musulmai ke shiga suna ibada amma aka hana su, abinda ya tilasta su gabatar da sallansu a wajen wannan ginin. Wannan wurin shi ne kuma inda Yahudawa ke kira babban wurin ibadarsu. Daya daga cikin abin da ya tada fitinan ko shi ne ya saka wata na'urar binciken kwakwaf ga mai shiga wannan harabar. Jiya Lahadi, shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya sauka ƙasar Saudi Arabia domin ziyarar kwanaki biyu wanda ake sa ran ya tattauna da mahukuntan ƙasar domin ganin an kawo ƙarshen ƙiƙiƙan da ke tsakanin Saudi da kuma ƙawar Turkiyya wato Qatar da ƙasashe makwabta. Jim kaɗan kafin ya tashi, Erdogan ya faɗa a tashar jirgin saman Istanbul cewa ba wanda ke sha'awar ganin wannan rashin jituwa ya kawo yanzu. Ya ce fata dai shi ne wannan ziyarar tasa da zai kai ya zama mai amfani ga duka sassan. Erdogan ya fara ziyarar tasa ce a birnin Jidda, inda ya tattauna da Sarki Salman bin Abdulaziz da kuma Yarima Muhammad bin Salman. Daga nan kuma shugaban na Turkiyya zai wuce zuwa Kuwait domin ya gana da Sarki Sheikh Al-Sabah, inda daga bisani kuma ya gana da Sarkin Qatar Sheikh Tamim bin Hamid Al-Thani. Saudi Arabia, Masar, haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain duk sun katse dangantaka tsakaninsu da ƙasar ta Qatar. Yanzu haka dai sun ƙaƙaba wa ƙasar ta Qatar takunkumi ta ƙasa da kuma ruwa domin ko suna zarginta da goyawa ayyukan ta'addanci da tsatsauran ra'ayi baya domin wanda hakan ke kawo wa yankin cikas. Sai dai Qatar ta sha musunta wannan zargin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu haka dai Majalisar Dokokin Amurka na nan na yunkurin sa wa ƙasar Rasha sabon takunkumi game da rawar da ake zargin ta taka a zaben shekarar 2016. Sai dai abin da ba a sani ba shine ko shugaba Trump zai sa wa wannan ƙuduri hannu. Sabon babban daraktan sadarwa na fadar White House Anthony Scaramucci ya shaida wa gidan talabijin na CNN cewa su tambayi shugaba Trump da kansa akan wannan batu. Ya ce ina tunanin shugaban zai yanke wannan hukuncin nan ba da jimawa ba. Ita ma sakatariyar yaɗa labarai na fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta shaidawa kamfanin labarai na ABC cewa fadar White House na goyon bayan majalisa akan wannan batu. Fitattun 'yan majalisar dokoki daga jam'iyyun biyu wato jam'iyyar Republican da Democrat sun cimma matsaya a ranar Asabar wanda hakan bai ba da dama canje-canje da shugaba Trump yake nema ko kuma son ya yi domin samun sauƙin ɗage wannan takunkumi ba akan ƙasar ta Rasha. A wajen ɗaya kuma sabon wakilin Amurka na musamman a ƙasar Ukraine ya faɗa jiya Lahadi cewa ba kowa ne ke da alhakin mummunar faɗan da ake yi a gabashin Ukraine ba illa ƙasar Rasha. Kurt Volker wanda ma'aikatar harkokin waje ta nada a farkon wannan watan domin yin shawarwarin kawo ƙarshen tashin hankali da aka kwashi sama da shekaru uku ana yi wanda kuma ya yi dalilin mutuwar mutane kusan 10,000 ya ziyarci Ukraine kwana ɗaya bayan tattaunawar da suka yi ta wayan tarho tsakaninsu da shugabannin ƙasar Ukraine da na Russia, Jamus da kuma Faransa. Ya ce wannan yaƙi ne ba abin wasa ba mai tsananin gaske wanda yake buƙatar gaggauta ganin an kawo ƙarshensa. Volker yana magana ne a birnin Lermontovsk, birnin da yake yankin Donetsk da yaƙi ya ɗaiɗaita.
Ladan Ibrahim Ayawa aka ji da labaran duniya daga nan birnin Washington DC. Gwamnatin Tarayyar Najeriya tana gargadin cewa duk da hasarar rayuka da dukiya mai tarin yawa da ambaliyar ruwa ta janyo a ƙasar zuwa yanzu aƙalla jihohi 30 ne za su fuskanci bala'in ambaliya a bana. Ministan albarkatun ruwa Suleiman Adamu wadda ya bada wannan gargadi ya kira gwamnatocin jihohi su tashi haikan wajen tabbatar da ganin ana kiyaye dokokin muhalli. Saboda haka nema gwamnan jihar Gombe da jami'an jihar suka himmatu kan wannan batu kamar yadda gwamna Ibrahim Hassan Dan Kumbo yake cewa.
To alhamdulillah kamar yadda kuka gani na tsaftace muhalli kamar yadda aka sani abu ne wanda ya tattari aikin kowa da kowa ba na mutum ɗaya aiki ne wanda ya kamata duk ɗan ƙasa ko kuma duk al'umma su haɗa kai da hannu da ƙarfe domin a tabbatar da muhallin an tsaftata. Kuma ina ƙara kira da kada su gajiya domin in ka dubi Gombe wuri ne wanda yake cikin ƙasa sosai kuma ƙasa ce wadda take da yashi. Saboda haka barazana irin wannan a kowane lokaci muna fuskantar sa.
Kwamishinan ma'aikatar kula da muhalli na jihar Gombe, Hajiya Sa'adatu Sa'ad Mustapha Alkebban Kaltungo, ta ce sun tashi haikan wajen faɗakar da al'ummar jihar muhimmancin kula da muhalli.
Muna nan tsaye ba dare ba rana akan kafinmu kuma a kodayaushe muka samu faka haka a wurin faɗi muna faɗa muna kiran mutane muna roƙonsu. Wato muna ba da enough awareness amma dai ka san dan adam sai a hankali. Muna kira kodayaushe kuma muna ba da shawarar cewa magudanan ruwa da aka yi a wurin zuba shara bane. Akwai areas inda aka kakebe su saboda tara shara amma sai kaga mutane saboda kiwuya ba za su iya tafiya da sharan inda ya kamata su kai a dumpin su jefar da sharan ba. Ba za a yi kuma irin aikin gayya a ce to bari a taimaki gwamnati a share ba.
Su ma kungiyoyi masu zaman kansu masu yaƙi da gurɓatan yanayi na ba da gudunmawa a fannin kada muhalli kamar yadda shugaban Jewel Habitat 2000 and Beyond Alhaji Babayo Aliyu Suleiman ya shaida mini a hira ta da shi.
Muna raba itatuwa a ƙauyuka daban-daban, makarantu da duk inda ma ake buƙatar bishiyoyi. In an zo gurinmu muna ba da bishiyoyi seedlings kenan kyauta. Wannan bangaren kenan. Idan an samu drainage ya zama blocked, muka yi unblocking saboda ruwa ya samu ya wuce magudanin ruwa, muka yi unblocking, muka bubbuɗe ya samu ya wuce, muka yi share-share, muka gayyaci dakatai, hakimai, jawrabai ma in ta kama da manyan 'yan siyasa, shugabanni da gaba ɗaya in all aspects mu yi aikin tare da su kuma alhamdulillah ana ba mu goyon baya.
Sai dai kuma tuni mazauna yankunan karkara suka fara bayyana fargabansu kamar yadda Alhaji Sagir Madaki Shira ya shaida mini.
Muna fuskantar barazana da fargaba gaskiya saboda bamu san yanda abin zai kai ba, tunda yanzu kaga ko August ba a shigo ba ruwa ya fara yin irin wannan. Kaga lokacin da suka faɗan ma bai zo ba, gashi yanzu ruwan ya fara ta'adi a mutane, ya fara ringe gidajen mutane. To kaga ai sai dai mu ce addu'a.
A yanzu dai gwamnatin tarayya ta ware kimanin naira biliyan 1 da miliyan 600 saboda tallafawa jihohi 16 da ambaliyar ruwan ya yi wa barna. Jihohi shida arewa maso gabas da suka sha fama da ambaliyar ruwan sun buƙaci gwamnatin tarayya da ta faɗaɗa tallafin ya zuwa jihohin nasu. Abdulwahab Muhammad, wayar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
An gano haɗamar filaye a zaman ɗaya daga cikin dalilai da suka janyo arangama tsakanin ƙabilar Mambila da Fulani da ke yankin wadda ya sanadiyar mummunan hasarar rayuka da dabbobi masu yawan gaske kuma tilasta dubban jama'a gudun hijira zuwa ƙasar Kamaru. Ga Sanusi Adamu da cigaban wannan rahoto.
Brigadier General Habila Bintinaba shugaban kwamitin sake gina Arewa maso gabashin Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya nada ya bayyana haka bayan zaman tattaunawa da bangarorin makiyaya da manoma na tsawon yini biyu a tsaunin na Mambila.
Na fahimta da ya kamata su dan zauna su tattauna su yan gera da wayanda suke da kilayen diwo da yawa su dan gusurama masu noma wasu wurare sannan wayanda an ba su wuraren kiwo kuma wanda ba su amfani da shi su ma yanda za su iya su dan
Wakilin Mambila Alhaji Umaru Zubairu ya ce matukar ana son warware wannan matsala to tilas tsofin makiyaya da manoma da suka mallaki takardun izinin sarrafa filaye da yanzu haka ba su da karfin amfani da su kuma suka yi kememe suka hana masu niyyar aiwatar da kiwo da noma a kansu idan ana son a shawo kan wannan matsalar
ana ta magana a ce a filin makiyaya filin manomi ya kaza makiyaya ya kaza grading permit na koda sanusu ya kare ba su sake filin to local government kuma maimako ta yi amfani da dokar ta karbi filin nan a hannunsu ba ta yi kuma kowane shekara sai ta karbi 1,100 na kan wani fili bayan da sanu ya kare to shine abin da yake kawo damuwa
baya ga kamanta adalci wajen daidaito na rabon takardun izini da karamar hukumar Sardauna ya kamata ta nuna kamata yi hukumomi su bar doka ta yi aikin ta kan wadanda ke da hannu a rikicin inji
Malam Musa Lame kuma ni ne mataimakin shugaban Hausa Fulani na garban hukumar Sardauna ya kamata ita gwamnati ta bincika ta gane waɗanda suka dauki doka a hannu a kama su a hukunta su ganin idan an kama su a hukunta su to wannan hukuncin da za a yi wa wannan mutane zai zama darasi zai zama aya ga waɗanda suke gani a yanzu har ma da waɗanda suke zuwa baya
batun kuɗin sabunta takardar izinin noma da kiwo na naira 12,000 a shekara da karamar hukumar Sardauna ke karba ba tare da la'akari da ko waɗanda ke mallakar waɗannan takardun izinin suna amfani da filayen ba na nemi shugaban karamar hukumar Sardauna Honorable John Yet kan matakai na warware wannan takaddamar
in kana da fili da yawa kamata ka san cewa wuri wanda baya da jayi a dace shine local government ya ba a cikin bylaw da land agreement dole ne a yi a dace so that kowa ya samu abin da yana yi manomi ma ya samu filin da yana nome makiyayi ma ya samu filin da yake ya samu ga yashi zaman lafiya ya tabbata
na tambayi Brigadier General Habila Bintinaba makomar waɗanda suka tsere wa rikicin na tsaunin Mambila da yanzu aka ke daukar mafaka a makwabciyar jamhuriyar Kamaru waɗanda rahotanni suka nuna na zaune cikin hali na tagayyara
gaza daukar matakin da za a yi wayannan yankunan wanda suke sun ketare zuwa Kamaru su da dawo da su nan ƙasar mu Najeriya
Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo jihar Taraba Najeriya
nan da wasu ƴan mintoci za mu kawo muku shirin da rashin tayi kamin nan sai ku ci gaba da shakata da wannan fefe tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC masu sauraro a gyara zama ga Salihu Garba da shirinmu na gaba
kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau
kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau
kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau
masu sauraron mu assalamu alaikum muna muku maraba da sake saduwa da ku a cikin shirin da rashin tayi wanda ni Salihu Garba ke shiryawa na kuma gabatar A ƴan kwanakin da suka gabata ne jihar Kano tare da wasu masu kishin jihar a ƙarƙashin jagoranci Dr. Samsudin Usman suka kaddamar da wani taro wanda ya maida hankali wajen lalubo hanyoyin da za a bunƙasa tattalin arzikin jihar. Manufar taron ita ce a jawo hankalin masu saka jari da na cikin gida da na waje da zumar haɓaka tattalin arzikin jihar da inganta rayuwar jama'ar ta. Ayyukan da gwamnati ke yi wa al'ummarta na da nasaba da ci gabansu, amma sautari shugabannin gwamnati walau na tarayya ko na jihohi ba sa son su ci gaba da aikin da wanda suka gada ya fara. Mamakon su ci gaba su kammala sai su fara nasu daban. Cikin hirar da Dr. Sa'idu Ahmadu Kawa yayi da wakilin sashen Hausa na Birar Amurka Mahmud Ibrahim Kori ya bayyana illar da irin wannan hali yake yi wa tattalin arziki da kuma abinda al'umma ka iya yi. Ga yadda firar tasu ta kasance.
Gashi a karo na biyu a tarihin Kano za a iya cewa kusa-kusan nan an yi taro da ake cewa na tattalin arziki don a sama wa kanan alƙibla ta fuskar tattalin arziki. Daga baya yanzu shekara 11 sun foka cewa kusan za ka iya cewa ba a aiwatar da komai ba. Duk da cewa waccan gwamnatin a lokacin da suka yi ɗin ta dafa musu wurin aiwatar ko kuma gudanar da taron. Yanzu gwamnatin Kano ta yanzu ta ce ta ji ta gani an wannan taro na yini biyu kuma an fito da abubuwa waɗanda ake so a sama wa kanan alƙibla ta fuskar tattalin arziki zamantakewa da siyasa da sauran al'amura na rayuwa. Amma duk maganganun sun ta'allaka ne a wata kalma guda ɗaya da ake cewa political will, wato niyya ko zimma ta shugabanni wurin aiwatar abin da aka tsara. Wai shi political will ɗin nan yake ne?
Ba wani abu ba ne illa cewar shugaba ya yadda cewar tsarin da aka taho da shi na shugabanci a bi shi daki-daki a dire. Wato duk sanda aka ce ga wani abu an yi alkawarin za a yi shi, kuɗi kaza zai ce, ya yadda isa hannu cewar ya yadda a kashe wannan kuɗin a yi wannan abu. Wannan shi ne karkada karkarai. To abin da yake samun shugabanni su mafi yawan lokaci shi ne duk muhimmancin al'amari in aka ɗaga shi. Idan suka ga ɗayan biyu ta auku game da kuɗi, shi ne ko su ga zai ci kuɗi da yawa sai su ga ya yi nauyi a ajiye shi bayan zuwa, ko kuma su ga zai ci kuɗi kuma watakila ba za su samu komai a ciki ba, kuɗin kawai zai ci amma su ba za su samu wani abu ba. To waɗannan abubuwan guda biyu ka iya ƙara da na uku cewar zai ci kuɗi kuma su ba su damu sai sun samu wani abu ba amma kuma babu kuɗin a yanzu, to suka yakan sa a ce a jingine. To amma abin da isa na uku bai shiga tasiri ba, saboda in babu kuɗin a yanzu gobe ko in an jima kuɗin su kan zo, amma maimakon a koma kansa a aiwatar sai a ga kai gaskiya tun fa da zai ci kuɗi, bari a nemi wani abu wanda ba zai ci kuɗi da yawa ba, ko bari a nemi wani abu wanda ko da zai ci kuɗi za mu samu wani abu a ciki. In ka cire wannan to shi kenan ka sami abin da ake cewa political way.
To amma kuma akwai wani mai kama da za a iya cewa ɗan uwansa ne da ake cewa continuity, wato ɗorawa daga inda wane ya tsaya bayan ni na zo. Shi ma an ce ana samun gintsewa wurin wato yankewar gintsewa wurin gudanar da wato ayyuka irin waɗannan, kuma shi ma yana haifar da koma baya. To shi kuma me yake sabbaba shi misali?
To shi kuma continuity, wato ɗorawa daga inda na baya suka tsaya, shi ma matsala ne ƙwarai da gaske musamman a ƙasashe masu tasowa. Shi kuma abin da yake janwowa shi ne ɗayan biyu, ko dai shugaba iji komai a ce shi ne yi ba wani ba, ko kuma ya ji yana ƙyashin a faɗi na baya don kada su ya bije haskensa, bijewa za mu ce, ko
don
kada ya disa shi nasa hasken. To wannan tana sawa in an faro aiki maimakon a ƙarasa shi gwamnatin da ta tafi sai a ji ba a san a ƙarasa, don kada a ce gwamnatin baya ce ta yi. Kullun sabuwar gwamnati ta dinga jin ita ta fi son komai a ce ita ta dasa kayanta ta yi ta gama. To kuma wannan baya faruwa a ko'ina a duniya, har kuma a samu ci gaba. Duk inda ake labarin an ci gaba, yanzu a taron nan an ta ambatar Lagos ba wani abu ne ijinwo ba, irin gwamnan Lagos ne yanzu baya jin nauyi ko shayi ko kunya ko kyashi na ice Bola Tinubu ne ya fara abu kaza sai Fashola ya dora shi ne yanzu nake so na ƙarasa. To shi yasa suke a wannan abin nan suka suka kai inda suka kai. Amma mu kuwa in ka kula zaka ga ba wanda yake son ya ambaci gwamnatin baya.
Idan muna da waɗannan matsaloli guda biyu, yaya za a yi a kawar da su daga tsarin shugabancinmu? Misali, tunda siyasa demokaradiyya ake, ita kuma demokaradiyyar nan 'yar lokaci ce, kuma da ba lokaci ma an ce aikin gwamnati baya tsayawa. Misali, ta yaya ne ku manazarta a kimiyyar siyasa kuke ganin cewa waɗannan matsalolin guda biyu, tunda suna kawo cikas a sha'anin ci gaba, da yaya za a kawar da su?
Na ɗaya, kyakkyawar fahimta ta shugabannin, wadda alhamdulillah muna sa ran kaman suna fahimta yanzu, su fahimci illar yin hakan. Wannan tagwayen abubuwan guda biyu, cewa na farko su samu political will, na biyu su tabbatar da continuity. In ba su yi ba za su cutu. In suka fahimci cewar in ma ka ki yadda a ce gwamnatin baya ce ta fara, to kai ma in ka tafi ba wanda zai so a ambaci cewa ka fara wani abu. To in suka fahimci haka, to ba za su yi kyashin cewar na baya ne suka fara kaza, mu kuma za mu ka karasa, ko kuma za mu karasa sannan mu dora daga nan. To na gaba in yazo shi ma sai ya ambace su a tarihi. To haka kuma wannan karfin ran na cewar komai tsada al'amari, inda sai an tsallake wannan gadar za a iya ci gaba. To wanda ai kokari a tsallake ta, wato sai an kulle wannan gadar, to a kulla ta sannan a yi gaba. In ba haka ba za a yi ta tsayawa a bakin kogin, ba a tsallake shi ba.
Gashi Kano ta yi taron nan na tattalin arziki, an tattauna abubuwa daban-daban, abin da ya shafi noma, cigaban matasa, ilimi da sauran al'amura na rayuwar bil'adama. Amma kafa wa'ana an sanya hannu a kan yarjejeniya ma da wasu kamfanoni. La'akari da matsalolin nan da muka ambata a baya, da kuma wannan buri da aka sanya a gaba, yaya kake ganin makomar da wannan burika da ake cewa za a cimma?
To makomar ita ce idan an magance waɗannan abubuwan biyu da muke ta magana a kansu. Na farko, wannan gwamnatin ta yi ƙoƙari ta zuba kuɗin da ya dace, ta kai wata gaba a aikin ta yadda ko da ta tafi, duk mai hankali in ya zo zai yi shakkar iruguza abin, ko ice zai sako daga farko, zai cika abin da irage don a ƙarasa. Idan aka yi haka, an ci rabin tafiya. To haka kuma gwamnatin duk da za ta zo a gaba, ta fahimci in ba ta ɗora a kan wannan ba, to ba za a ga hasken ita kuma nata hasken ba, mai ta yi ba. Amma in ta ɗora ta kai, aka tsallake ruwan, to a nan ne za a fahimci cewar ita ma ta yi wani abu.
To a nan idan haka ne, wasu talakawa suna da rawar takawa kuwa wurin ganin cewa waɗannan abubuwan sun kau daga tsarin shugabancin mutum, da a ƙarshen ƙarshe dai suke shan wahala, domin an faro yin asibiti ba a kammala ba su ne, dai in an fara aikin hanya ba a kammala ba su ne, haka in makaranta babu rufi dai su ne. Su wacce rawa za su taka, duk da cewa kuma da bazarsu ake ita rawar?
Haka ne, sai sun inganta fahimtarsu ta 'yan siyasar da ita siyasar, su ga na farko su kwankwasa su ji waye mai dan kwarin da zai iya cika musu alƙawari, na biyu kuma su saka al'amura muhimmai a cikin alƙawarin zabe. Yanzu alal misali, da wahala a baya ka ji masu kada ƙuri'a sun yi alƙawari da 'yan siyasa cewa za ku ƙara samun aiki kaza, dan muna ganin muhimmancinsa, wanda in kuma ba su ƙarasa ba, izamana sun kada su a zabe, kada su kada musu ƙuri'a. To in talaka suka gano wannan ƙarfin ƙuri'a, za mu jefa muku ƙuri'a, ba ma buƙatar komai daga gare ku, amman ayyuka kaza suna da muhimmanci a gurinmu, kada a tsaye da su.
Matsalar ita ce bayan an kulla wannan yarjejeniya, su kuma 'yan siyasar suna da aƙida ta karya wannan yarjejeniya. A nan talakawa ya za su?
Na farko za su matsa 'yan majalisarsu cewar mun yi alƙawari kaza da gwamnawa ne, don haka kuma a madadinmu kuma tsa masa yi wannan. In yaki su ce to 'yan majalisa ku tsige mana shi, ya ji ana ta kiraye-kiraye da tarurruka da mitin da rubuce-rubuce da bayanai a rediyo, a tsige mana shi don ya karya mana alƙawari, saboda haka 'yan majalisa maza-maza ku tsige shi. In suka ki, to su kuma su kira wa 'yan majalisa kiranye, maza-maza su janye ɗan majalisa ɗaya biyu, sauran sai su yi maza su yi abu. su ce to za su yi gwamna, shi kuma sai yi maza ice to ya dawo zai cika alƙawarinsa.
To ya za a magance a ƙarshen ranka da matsalar wannan wacce kuke cewa divide and rule, su raba kan talakawa in sun ga za su haɗe kai su yi irin wannan abin da kake faɗa, sai su yi kwaf ɗaya su yi maza su raba kan talakawa, da ya za a samu garkuwar wannan raba kan da su mahukunta kan yi?
ƴan ƙungiyoyi masu ƙarfi, a samu ƙungiyoyin al'umma masu ƙarfi waɗanda za su tattara kan al'umma su iyadda a yi musu wannan raba kan, sannan su kuma su haɗa kai da kafafen yaɗa labarai, ya zamana akwai kwarmato, sannan kuma wani lokacin ma ƙungiyoyin nan su je su doka gwamnatin da majalisar a kotu su ce ga su nan sun haɗa baki za su cuce mu, mai girma mai shari'a gaya musu ahir su bari su yi abin da su kai mana alƙawarin za su yi.
Jama'a abin da ya soka kenan, sai kuma wani lokacin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa da Mahmud Ibrahim Kwari, wakilin muryar Amurka da ke Kano, da Solomon Abu da Chubahiro Dedone da suka shirya mana sauti, ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya, sai mako mai zuwa idan Allah ya yarda.
Saboda wasu dalilai suka fi ƙarfinmu, ba za mu samu damar kawo muku sharhin da wasu jaridun Najeriya suka yi a ƙarshen mako ba. Ƙarfe 3:26 da rabi sashen Hausa na muryar Amurka ke magana, ga wasu daga cikin ra'ayoyi da kuka bari a akwatin sakonni.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA, mai magana Sufiyanu Gumal Zangon Daura. Ina so in yi amfani da wannan dama domin in kira ga matasanmu na cikin garin Zangon Daura, tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Katsina, ya kamata mu wa kanmu kiyaman laili, mu fito ƙwanmu da kwarkwata, mu yi aikin gayya na kwashe magudanan ruwa, ganin yadda magudanan ruwa suka cike a zango. Dan haka wannan kalubale ne ba karami ba a gare mu, domin hakan shine zai sa muhallanmu mu tsira da muhallanmu. Kuma kira na ga gwamnatin jihar Katsina ita kuma ya kamata ta taimaka mana da kayan aiki da motoci irin na kwasan shara, da fatan duka wannan kira na waya kai ga kunnuwan da ya dace. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA, mai magana Sufiyanu Gumal Zangon.
A wannan hanya din akwai babura marasa danjar baya, akwai motoci marasa danjar baya. Wannan motoci in dai aka ce ka sallama magriba a gama ka biyo wannan hanya daga gama zuwa gullu, gaskiya suna da barazana kawo mana hatsari mu mabiya wannan hanya. A kullu faruwar hatsari, amma haka din yana kawo barazanar hatsari a wannan hanya. Mun yi hakika ka taimaka wa al'ummar wannan wanka ce shi rayuwar daga fadawa hatsari zuwa lafiyar su zuwa zuciyar su. Mai magana Malam Malam mai zanen hula-gula jihar Bauchi.
Labarai a takaice shine shirinmu na ƙarshe, kafin mu sallama da ku baki daya.
Ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar Afghanistan ta ce wani harin ƙunar bakin wake da aka ɓoye bom cikin wata mota ya kashe akalla mutane 24. Jami'an suka ce wasu mutane 40 sun samu rauni sakamakon wannan fashewar bom ɗin da ya auku da safe yau Litinin a yammacin birnin Kabul. Unguwar da wannan abin ya faru nan ne dai yawan fitattun 'yan siyasa suke da zama. Wannan wurin dai an jima ana yawan kai masa hare-hare musamman a 'yan kwanakin nan. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shirya yin wani taron gaggawa yau Litinin idan Allah ya yarda, domin tattauna ƙaruwar tashe-tashen hankula tsakanin Isra'ila da Falastino. Jiya Lahadi, shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya sauka ƙasar Saudi Arabia domin ziyarar kwanaki biyu, wanda ake sa ran ya tattauna da mahukuntan ƙasar domin ganin an kawo ƙarshen ƙiƙakan da ke tsakanin Saudiya da kuma ƙawar Turkiya, wato Qatar, da ƙasashe makwabta. Jim kaɗan kafin ya tashi, Erdogan ya faɗa a tashar jirgin saman Istanbul cewa ba wanda yake sha'awar ganin wannan rashin jituwa ya kawo yanzu. Yanzu haka dai Majalisar Dokokin Amurka na nan na yunkurin sawa ƙasar Rasha sabon takunkumi game da rawar da ake zargin ta taka a zaben shekarar 2016.
masu tsara iya abin da ya sawo kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci a madadin dukkan abokan aiki a nan ne sahabu Muhammad Zalta ta yi sallama da ku zama lafiya.